Massy. À la console, Kelvin Fowler.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar Alhamis 18 ga watan Mayu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna tafa da rahoto na musamman kan taya murna da sakataren harkokin wajen Amurka yi wa zababban shugaban Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaiman Mumuni Barma, sai kuma sharhin jaridan Ghana. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana cikin hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawagar shugabannin Afirka na shirin tafiya zuwa Rasha da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya shaida shugabannin kasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani. Rasha da Ukraine sun amince jiya Laraba kan tsawaita wa'adin watanni biyu har zuwa 18 ga watan Yuli na yarjejeniyar da suka kulla da ake ba da damar jigilar hatsi daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine da tekun Bahar Maliya da ke ƙarƙashin ikon Rasha zuwa kasuwannin duniya don sauƙaƙa matsalar ƙarancin abinci. Tsawaita wa'adin da ya kasance a cikin tambaya har zuwa lokacin da Turki da Majalisar Ɗinkin Duniya suka kulla yarjejeniya ta awanni 11 a Istanbul. Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya duk sun taka muhimmiyar rawa wajen yarjejeniyoyin da aka kulla a baya, da suka haɗa da ba da damar jigilar sama da tan miliyan 30 na masara da alkama da sauran kayan amfanin gona. Tun bara a duk kusan watanni 15 da aka kwashe ana gubza faɗa bayan mamaye da Rasha ta yi wa Ukraine. Rahotanni sun ce mutane 39 sun ɓace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgin kamun kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife. Gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya afku ne da misalin ƙarfe 3 na safiyar Talata. Rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da 17 daga China, 17 daga Indonesia da 5 daga Philippines. Ba bayar da labarin musabbabin kifiyar jirgin ba. Shugaban ƙasar China Xi Jinping da Firaministan ƙasar Li Xiang sun umarci jami'an diplomasiyyar ƙasar China da ke ƙasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu. Kasashen Australia, Indonesia da Philippines su ma sun bayyana aniyarsu ta shiga cikin binciken. Indonesia ta ce kifiyar ta afku da misa wato da nisan mil 2880 arewa maso yammacin Australia. Yawan mace-mace masu alaƙa da miyagun ƙwayoyi a Amurka ya ɗanyi ƙasa a shekarar 2022. Hakan ya sa ta zama shekara ta farko da ba a samu ƙari mai yawa ba tun daga shekara 2018. Jami'an cibiyar kula da daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka sun ce adadin ya yi ƙamari mafi yawa a bara. Sabbin ƙididdiga daga CDC sun nuna kusan mutuwar fiye da Amurkawa 110,000 a bara. Wannan shi ne kusan kashi 2 cikin 100 fiye da na shekarar 2021. Jihohi 8 da suke da mafi girman adadin yawan mace-macen sun ga raguwa ainun, amma masana sun yi gargaɗin cewa yawan mace-macen na iya sake dawowa sakamakon taɓarɓarewar ayyukan kiwon lafiya.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Najeriya mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu domin yi masa murnar lashe zaɓe da fatan haɗa kai tsakanin ƙasashen biyu domin inganta diplomasiyya da taimakawa juna. kan wannan tattaunawar wakilin ma Abuja Umar Faruku Musa ya shirya rahoto na musamman a zauren muryar Amurka dake Abuja.
Tare da ni Umar Faruku Musa a wurin wannan tattaunawa ta musamman muna tare da Shu'aibu Idris kwararre akan sha'anin tattalin arziki da kuma Mamun Salih mai sharika al'amuran yau da kullum a Najeriya. Sai kuma Malam Nasir Gwangwazo editor a jaridar Manhaja da ake wallafa a Abuja. Tare da su zamu tattauna muhimmanci da kuma tasirin wannan ganawar ko tattaunawa da aka yi tsakanin Mr. Anthony Blinken da kuma Bola Ahmed Tinubu wanda a yanzu ake kalubalantar zaben sa a kotu a daidai lokacin da kuma Amurka ke masa suna neman a yi mu'amala ta mutunci ta zumunci ta taimakawa juna domin ci gaban al'ummar kasashen guda biyu. Shu'aibu Idris, menene zaka yi cewa akan muhimmancin wannan ganawar?
Kamar yadda muka san kasar Amurka take da nata ka'idoji, kafin su yanke hukunci su dauki wasu matakai sai sun yi bincike-bincike. An fara yin maganar zaben nan kamar watanni 4-5 da suka wuce, an yi zabe, an dan samu wasu matsaloli a lokacin da aka yi zaben, an kuma ba da sanarwar wanda ya ci zaben nan. Amma mun waye gari, kasashe da yawa sun kira Bola Ahmed Tinubu sun taya shi murna, Amurka bata kira shi ba. Watakila tana ta bincikenta, to yanzu ta gama binciken, ta na'am da cewa watakila kotun ma da aka kai ba lalai bane wanda suka kai kotun su ci nasara, shi yasa har suka fara magana da shi. Ni abin da zan iya fahimta kenan da wannan bayani da Blinken yayi magana da Bola Ahmed Tinubu.
Amma Mamun Salih, menene muhimmancin wannan maganar in ka dubi cewa sun tattauna akan cimmoriyar juna ta fannin diplomasiya, ta fannin mu'amala, ta fannin taimakawa juna wajen fannonin kasuwanci ko samar da tsaro da dai waɗansu bukatu na ƙasa da ƙasa?
To gaskiya Amurka kullum idan ta gina alaƙa tsakaninta da kowace ƙasa, takan fifita bukatunta akan bukatun kowace ƙasa da ke hulɗa da ita. Kuma Najeriya matsayinta na uwa ba da mama ga ƙasashen Afirka, don haka Amurka tana neman taimakonta domin ta ida wasu manufofi na Amurka a nahiyar Afirka.
Amma ai daman Najeriya da sauran kasashen Afirka suna biyayya ga Amurka. Idan har Amurka ta nemi Bola Ahmed Tinubu wanda za a rantsar 29 ga watan Mayu cewa a yi mu'amala, in ya hau karagar mulki a jajirce a fitar da ingantattun ayyuka na ciyar da demokuraɗiyya gaba, kare haƙoƙin 'yan ƙasa da yin ayyuka na gari akan manufofi da suka dace, wannan ai ba lalle Amurka ce za ta ci moriyar ba, kamar Najeriya ce ita ma ake muni tallafi ko tsarin da za a ci amfani mulkin Bola Ahmed Tinubu ko?
To gaskiya ne, kaga Amurka kullum idan ta ci za ta kan hura, ta kan duba cewa manufofinta domin ta cimma burinta ko kuma ta ribata da duk alaka da za a gina tsakanin dukkan ƙasa, ta kan kuma duba ɗaya ɓangaren cewa ya kyauta 'yan ƙasa na wannan ƙasar suna cin moriyar manufofin Afirka a nahiyoyin da suke hulɗa da su. Don haka ina gani dabara ce ba sa nuna wayarsu ko mai tasu a fili, sukan sirka su ɓoye bayan wannan abin albishi su shigo da manufofin nasu.
Nasu gwamnati, idan akwai haufi ko akwai rashin tabbas ko damuwa akan mu'amala da Amurka, idan Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta ko tana neman ta mu'amala da ƙasar Amurka domin Najeriya ta ci burin mu'amala da za a yi, wani bangare kake ganin Bola Ahmed Tinubu zai nuna sha'awar neman gudunmuwa ko mu'amala da ƙasar Amurka?
To ni ina ganin inda ya kamata ya fi bada muhimmanci shine bangaren cin hanci da rashawa. Ana zargin 'yan siyasa da yawa masu rike da madafun iko da sace kudaden Najeriya su kai su kasashen duniya. To idan har kasashe irin su Amurka za su iya taimaka Najeriya wajen binciko irin waɗannan kudaden da dawo da su kasar, da ma taimaka a yankewa irin waɗannan mutanen hukunci waɗanda suka gudu suka fake suka ɓuya a ƙasar su, kamar irin su tsohon ministan man fetur design, kowa ya san tana ƙasar Ingila tana can a zaune kuma ana zargin ta a Najeriya da sace kuɗi. To idan kasashe irin su Amurka za su iya taimaka Najeriya wajen hukunta irin waɗannan mutanen da suka shiga ƙasashen su da kuma kudaden da aka jirge a ƙasashen su aka dawo da Najeriya su, to Najeriya ta isa mun ci gaba kwarai da gaske mai yawa.
Amma akan mu'amala na ƙasa da ƙasa a bangaren diplomasiya, me kake ganin Najeriya za ta iya nema ta samu daga Amurka?
To ai ka san kuma menene in ana maganar diplomasiya baya wuce wasu abubuwa waɗanda suke na cigaban kasashe misali harkar tsaro harkar kimiya na fasahar cigaban zamani da wasu abubuwa na harkar ilimi harkar lafiya kasashen da suka ci gaba suna iya taimaka kasashe masu tasowa
shabu Idris kwararre kake akan sha'anin tattalin arziki kuma ana ganin bukatar Najeriya yanzu a cikin tattalin arziki take ana ganin Bola Ahmed Tinubu zai zo ya karbi kasa da ta samu tamoyar arziki ta durkushe ta fannin tattalin arziki dimbin bashi yayi mata yawa da disoransu shin a ganin ka akwai wani abu da Bola Ahmed Tinubu zai dora tunda ya bugo mishi waya akai shi kuma zai iya buga waya kila shi neme yin wata mu'amala me ya kamata ya duba ko neme agaji ko goyon baya daga Amurka domin ya dare kargan mulki a cikin kwanciyar hankali ba tare da karaya arzikinta ba
wato ababan nan guda biyu uku suna da muhimmanci na farko dai babu shakka mai girma Bola Ahmed Tinubu ya kamata ya fara tunanin wani irin tattaunawa ko wani irin taimako zai nema bashin da aka ce maimakon a ce za mu biya su cikin shekaru 15 ko 20 a maida shi mu biya cikin shekaru 30 ko 50 kaga nan za a saka mana mara na biyu kaman yanda Malam Nasiru yayi magana babu shakka dole sai an tashi tsaye an yi kaimi wajen yaki da rashawa da cin hanci da kuma dawo da kudaden da aka riga aka kwashe mana aka fitar da su
to yanzu dai nan zamu ji aya a wannan tattaunawa ta musamman da muka yi da Malam Shabu Idris da Mamun Saleh da kuma Nasiru Gwangwazo Umar Faruk Musa Mur Amurka a Abuja Nigeria
Agada Umar Faruk Musa Haran zai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya
A wannan makon ne aka tsara kasar China za ta karbi bakuncin taron koli na farko da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya wanda za a fara kwana guda kafin taron kolin kungiyar manyan kasashe bakwai da za a gudanar na wannan shekara a kasar Japan Ana sa ran shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kaimi kan harkokin tattalin arziki da ƙara hulɗar tsaro da kasashen Kazakhstan da Uzbekistan da kuma Kyrgyzstan da Tajikistan Yayin tattaunawa a ranakun Alhamis Juma'a a birnin Xi'an na yammacin kasar China. Taron farko na birnin Beijing da waɗancan ƙasashe a bara wanda aka gudanar kusan bara ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar China ke ci gaba da gina shirinta na samar da ababen more rayuwa da zuba jari mai yawa a fannin samar da ababen more rayuwa da nufin bunƙasa hulɗar cinikayya da makamashi tsakanin ƙasa da ƙasa. Kasashen yankin na da awarin sha'awar samun damammakin shiga kasuwannin ƙasar China kuma Beijing na neman haɓaka dangantakar ta tsaro da siyasa. Ministan man fetur na ƙasar Iran Javad Oji ya bayyana cewa kasuwar mai na kan hanyar ta dace bayan shawarar da ƙungiyar OPEC ta yanke kamar yadda kamfanin dillancin labaran Iran Tasnim ya rawaito ranar Laraba. A gefen taron haɗin gwiwa tattalin arziki tsakanin Iran da Rasha da aka gudanar a birnin Tehran, Oji ya ƙara da cewa Iran da Rasha suna da ra'ayi iri ɗaya a cikin ƙungiyar ta OPEC. OPEC da ƙawayenta da Rasha ke jagoranta da aka fi sani da OPEC sun amince su rage yawan man da ake haƙowa a ƙarshen shekarar 2022 don tallafawa kasuwa yayin da tattalin arziki ke ƙaruwa farashi na faɗuwa. Sannan a wani mataki na bazata a farkon watan Afrilu, Saudiya da sauran mambobin kungiyar OPEC sun ba da sanarwar ƙara rage yawan man da ake haƙowa na kusan ganga miliyan 1.2 a kowace rana. Daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce raguwar kashi 98 cikin 100 na bakin haure daga Venezuela ya taimaka wajen haifar da raguwar bakin hauren da ke tsallakin iyakar Amurka ba bisa ka'ida ba daga Mexico tun lokacin da dokar kin karɓar baki mai alaƙar cutar coronavirus ta ƙare a makon da ya gabata. Rundunar sintirin kan iyaka tana dakatar da bakin haure aƙalla 4,400 a kowace rana tun daga ranar Juma'a gami da ƙasar 4,000 cikin kwanaki biyun da suka gabata. Wannan ya ragu daga matsakaicin ne da kullum na sama da 10,000 a makon da ya gabata. Balas Neto, wani babban jami'in tsaron cikin gida, ya faɗa ranar Laraba cewa ragowar yawan da aka samu gani abu ne mai kyau amma ya wuri a yanke shawara game da kurarar bakin hauren a jira ga kwanaki ko makonni masu zuwa
Gaya da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So madalla, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai.
Da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa Ya zana tara buncin da wani cinyewa Ya zana gina gida wanda ba shi dorewa Ya zana tara tufafin da wani sanyawa Ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa Ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa Ya zana daura majanyin da zaya suncewa Ubangida na da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
Ubangida na da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
na banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa Gami da takalma sun fina ka farkowa dangi agogo na ya fice na hunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalam na zannawa Ubangida na da zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana Ubangida na da zaka dauki zance na
So madalla gaida Amina Alan waka yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Mumuni Barma to yau shirin ya sauka a jihar Maradi ta Jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya tantauna da ɗaya daga cikin hazakan na kasassun jihar wanda ko da wasa bai yarda halin tawaya ya kashe masa zuciya ba domin tun daga lokacin da ya tasa kawo yau wannan taliki tsaye yake tsayin daka wajen neman na kai a kashi na farko na wannan hira bakon shirin yayi wa Mansur Sani bayani dangane da yadda ya tsinci kansa a halin na kasa
sunana Ashir Salisu Almu wannan maradi a kai nan buzu kan zambadi a shekara ta da yanzu 2034
a haka ne aka haika da lura ta gurgunta ko kuma yaya ne abin yake
a ba haka aka yi ne ba
to
dalle lokacin da aka yi ta da alkai wata ayi mu duka mun taso amma mun fara da iya muna ta da da irin nan wasa na yara
Allah
sai muna wasa muna gudu so
kana ganin abun koko an baka labari
eh to an dai ba labari ne lokacin ake ce mu ne lokacin nan gashi gashi muna wasa da da ɗan uwana wannan
da ta
kuna to ba haka nan wata rana aka ce da mangariba ai dole ko gida ana yi wannan wasa ta a ce mi sai aka jira wata kara daga nan ne sai aka ta samu wanda har yake wani lokacin ba ma da moti ma ba na yi da kaina daga ba sannu ana magani ana magani har yake ina da dan motsa hannu ana yi wannan kwanan kaina
ba danganta shi da wani ciwon polio ba ko wani shan inna da ake cewa ko wasu abubuwa
an da yace polio ne amma mu bangaren da ya sauki na da sauran su duka sun da doka kawai Allah ne ya kawo wannan al'amari
to yaya maganar karatun boko ko na arabi
magana da ya karatun arabi da yake akwai dan a lokacin nan ana da jahilcin sa ire-iren mu harkar karatun boko
da an ga mutum ko bai da
kawu ko da hannuwa
ko kurma ko makahu
in ya shiga lakwal amma abokan karatun ma suna mai sangoma wanda zai sa shi kankan shi ya baro
Allah sarki
to wannan abin ne uwaye na suka hanga suka ce gonda in karatun Muhammadiya
to daga lokacin da ka shiga karatun Muhammadiya cikin shi ba a samu wani kalubale ba ko ta sangoma
wannan ana samu wanda dole ne tunda inda Allah ya sa ga inda kake dole sai an samu wani wanda shi ba zai fahimci ya ne rayuwar ka take ba sai kun samu sabani har ma da wasu wanda ake ba salon mu makaranta haka ga malaman mu wanda ba su kai manyan malamai ba to ko su mun ta samu sabani da sauran su ba su wanda su sai su ga cewa ga masu mun karatun ma kaza kaza da irin wannan da sanan dai ana ta haka ake gane mu juna an samu matsalolu daga daliban har wasu malaman daga ciki
to an samu ka a cikin karatun
eh gaskiya an dai dan samu abin da aka samu
madalla to daga wannan lokacin da kake zuwa karatu ka koma yin wani aiki bangaren aikin hannu ko wata sana'a
to a lokacin makaranta da muke nan ne muke garin uwaye in muka tai makaranta muka dawo gida muke dawo mu ci abinci lokacin ma musamman ne ake cin labara ba fara daga baya ne aka santa kuma ta zama mu ciwo wanda muna son mu rabu da shi
kamar ya aka santa
to kamar mu gare mu daga baya ne muka santa tunda daga abokai ne wanda ya zaka kuta dan nan wurin cikin unguwa ka samu ai bakarala ka zo ka kashi
shi ma gurgun ne ko kodai wani da kawafin shi ma zai janka
wani gurgun ne wani kuma mai kawu ne da zuwa goya ka gabayan shi a yaran ta ya goya ka gabayan shi ko
sai ya ta albarkacin
yawa to a lokacin ba na ga nan lokaci na ji shi ganin da shike tsama kamun
tunda dai ana samuwa
tunda dai ana samu wannan ai bakarala in je in sai ban bo ba tare da cewa so ina subhana ba to sai nake ganin kamar shine ba ki taimaka Allah kai na samu kike wanda nake juya a hawa da addu'a na mutai yawo da sauran su dai
na bare
a wancan lokacin
to an bar gari an tafi wasu kasashe ko wani garuruwa yawan bara kamar yadda wasu suke yi a wancan lokacin
kayan a kai ga barin gari sai da na koyi aika kala-kala da cikin maraji
dami ka koya
na koyi aikin fata sala fata ta koma a yi santar da ita a yi portimoni na gidan guragu na maraji mu muke yin su a
nan santar ko belwan ga wanda ake daura ga
wanda ake daura ga mu muke yin su nan gidan guragu
da kuma
nan takalmi nan na fata wanda ake ce ma balka su ma muna yin su nan gidan guragu
na'am
sannan da portimoni da hada albewan ga wanda ake rata
na rata irin na bugaji
yawwa duka nan muna yin su duka muna yin su nan wurin sannan bayan wannan harka fata na ɗauko ya ake su duk
wanda ake
wanda
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Ashiru Salisu Almu da wakilin muryar Amurka a jihar Maradi Mansur Sani ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana.
Jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu so masharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine Asantehe ne babban sarkin Asantawa ya bukaci a maido wa Asantawa kayayyaki na gargajiya da kasar Burtaniya ta kwashi ta ajiye gidan adana kayayyakin tarihi jaridar ta ce Asantehe ne to for society to na biyu ya ci gaba da shawarwari domin maido da kasar Asanti kayayyakin ta na gargajiya da sojojin Burtaniya su kwashi kirba kuma su bayan yakin Ashanti da Burtaniya a 1874 wanda kuma aka sani da gwagwarmayar Amwanpol wato Battle of Amwanpol ba zan nada ministoti da mukaddasan ministoti da dasu mutum 60 ba tsohon shugaban kasa Muhammad ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghana Times ruwaito wannan labarin tsohon shugaban kasa John Mahama ya faɗa cewa zai gabatar da gwamnati mafi karanci a jamhuriya ta kudu ta kasar Ghana ɗan Ghana din sun ba shi ainihin ikon jan ragama mulkin kasar a shekara ta 2024 a babban zaben kasar dan takarar nan shugaban na jam'iyyar NDC a shekara ta 2024 wadda ke kokarin komowa bisa mulki karo na uku ya faɗa cewa zai nada ministoci da mukaddasan su kasa da 60 Honorable Muttaka ya zargi yan zartarwar jami'ar NDC dangane da canjin da aka yi na shugabanci marasa rinjaye majalisar dokoki cewa daganganci ne na neman na kadar da shi daga matsayinsa jaridar da haratar waito wannan labarin ta ce tsohon chief whip din na marasa rinjaye wato mai tsawatarwa kinan a majalisar dokoki kuma mamban majalisar dokoki din na Asawa Alhaji Muhammad Muttaka Mubarak yayi zargin cewa shugabancin jam'iyyar na National Democratic Congress da gangande sun kai garan bawul ga shugabancin na majalisar dokokin domin a fidda shi daga majalisar dokoki din game da abin da yake ne lokacin da shugabanci suka yi wannan canji suna sanar da cewa yana da babban abokin adawar da ke kokarin kawar da shi da wannan muka so karshe sharhin jaridun na wannan mako na Radwan Allah Muktar Abbas tajin Kausa na muryar Amurka Accra
a gaida Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako
tafiya sannu-sannu dai shirin manuniya na ta shimfidar share shekaru shirin shiga lungu da sakuna don tsamo tsarin tsibe wuru-wuru
ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi a kai ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake
manuniya na baiwa mata damar damawa don kada a ji su shiru
maza sun tauye haike sun hana walwala kuma ba kowa ba sai in ce miki gwamnati
shirin manuniya kan bibi ba a san yadda magabata suka yi siyasa a shekaru aru-aru
an daure ni shekara biyu aka bi ni da fan 50 in ce na banne ku a yafe min na ce a maida mu wanda ya aiko da kuɗin
idan ta kai daga-daga kuma mukan dangana da masu manyan kujeru
dole mu faɗa wa shugaban ƙasa cewa kundin tsarin mulki fa ya bamu dama mu tsige ka
ku ci gaba da kasancewa da shirin manuniya na sashen Hausan muryar Amurka duk karfe 6 da safiyar Juma'a don jin yadda muke tsage tsantsar tsabar gaskiya kuru-kuru
yanzu kuma sai labarai amma a takaice
to a takaice shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce tawagar shugabannin Afirka na shirin tafiya zuwa Russia da Ukraine domin gabatar da shirin zaman lafiya shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaida shugabannin kasashen Turai cewa Ukraine na buƙatar ƙarin na'urorin tsaron sararin samaniya da makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi na zamani rahotanni sun ce mutane 39 sun bace sama da sa'o'i 24 bayan da wani jirgi kamun kifi na ƙasar China da ke aiki a tekun Indiya ya kife gidan talabijin na CCTV na ƙasar China ya ce hatsarin ya auku ne da misalin ƙarfe 3 na safiyar ranar Talata rahoton ya ce ma'aikatan jirgin sun haɗa da 17 daga China 17 daga Indonesia da 5 daga ƙasar Philippines ba bayar da labarin musabbabin kifewar jirgin ba shugaban kasar China Xi Jinping da Prime Minister kasar Li Xiang sun umarci jami'an diplomasiyyar kasar da ke kasashen waje da ma'aikatan noma da sufuri da su taimaka wajen neman waɗanda suka tsira da rayukansu a wannan makon ne aka tsara kasar China za ta karɓi bakuncin taron kolin na farko da shugabannin kasashen tsakiyar Asiya wanda za a fara kwana guda kafin taron kolin kungiyar manyan kasashe 7 da za a gudanar wannan shekara a kasar Japan
to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana kuji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin shi har da lafiya uwar jiki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarkil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu daidai da ta mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Robert ni Muhammad Hafiz Baballe ke salama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.